السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً بسلاتي نا الحاج محمد الإندمي الجهر برنو أبرمي جبري يوم قوم بوقت رمضان هجرة ما إكي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة تريه دودة أشرن لتقص وأنكم شيئين يجي ديدة أشرن لتايا بوقت ترى ميلادية تدبو بيد بقل هذا رسم لتفسير سورة يونس إن ذا متاشي أكن آيات تأشرين دقائكو فأنا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنْ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا لِلَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينشأ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم جمك تنتنا ومتاني وترهما بايا وتتوتات دا تاشا فيسو إذا لهم مكرون في آياتنا تيك بنس سنة ما كلك تشتين آيو يمو قول الله أسرع مكرا كشي الله شيني ما في جداوة تشتين ساكا كاوما سما كلك دا إلو ما كلك illa rusul yaktubuna ma tamkurun lalle manzanninmu suna rubuta abinda kuke makirci da shi. Allah madaukakarki yana gaya mana dabi'a ta mutane da irin yadda suke da butulci bayan Allah madaukakin sarki ya yaye musu wata masifa ya ba su wata ni'ima ya sanya su cikin wata rahama da makon su yi godiya akan abinda Allah madaukakin sarki ya raba su da shi na bala'i da masifa su yi godiya akan ni'imar da ya ba su maimakon wannan sai su zama masu fada da addinin Allah sai su zama masu yin amfani da wannan dukiya ko lafiya ko sarauta da Allah ya ba su masu yin amfani da ita wajen kokarin bice gaskiya da kokarin yaki da masu yada gaskiya. Wannan dabi'a ce ta dan adam tun kafuwar tarihi har zuwa yau, ba wai dabi'a ce ta wasu mutane da aka yi su suka wuce ba. Tun kafuwar tarihi har zuwa yau an yi ta ganin irin wannan. Allah ya labarta mana mutanen Annabi Musa alaihi salam, yace walamma waqa alaihim ar-rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. الله مدوكين سركي يا غايا منا irin wannan ta faru a zamanin Annabi Musa alaihi salam yayin da bala'i da fitintunu da masibu iri iri suka samu mutanen Annabi Musa suka samu Fir'auna da mutanansa sai suka garje zuwa ga Annabi Musa suka ce ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indak ya Musa ka roƙa mana ubangijinka saboda alƙawarin da yayi maka la in kashafta 'anna ar-rijza har idan zaka yaye mana wannan cutar da take damun mu la nu'minanna laka mu kuma lalle hakika za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma lalle tabbaci hakika wallahi sai mun saki ƴaƴan isra'ila da muke rike da su a matsayin fursunoni muna azurta su za mu sake su tare da kai. Suka yi irin wannan ƙarfin alƙawari na cewa idan ya musu addu'a an yaye musu bala'in da suke ciki wannan abinda Allah ya faɗa wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat waɗannan abubuwan da Allah ya turo musu su cewa ayi addu'a Allah ya yaye musu. Suka ce lalle hakika wallahi in har yayi addu'a suka rabu da waɗannan bala'ika daban-daban to za su yi imani da shi. Amma Allah ya gaya mana falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun muna yaye musu wannan cutar, muka raba su da wannan bala'i zuwa wani lokacin da Allah ya riga yanka musu za su kai shi izahum yansufuna, sai gashi kawai suna kare alkawari. Haka nan Allah madaukakin sarki yayi da Quraishawa lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo yana musu wa'azi, yana kiran su zuwa ga Alkur'ani, yana kiran su zuwa ga imani, yana kiran su zuwa ga tsiya, su daina shirka, su dawo ga tauhidi. Sai suka butulce ma wannan kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud. Masruq ibn al-Ajda yake cewa wata rana muna zaune a majalisin Abdullahi ibn Mas'ud, shi kuma yana fishin gida a tsakankanin mu, sai ga wani mutum ya zo wannan majalisi ya ce, ya Aba Abdurrahman, inna qasan inda abwabi kinda ya qussu wa yaz'umu anna ayata ad-dukhan taji'u fata'khudhu bi anfasi al-kuffar wa ya'khudhu al-mu'minina ka hay'ati zakka. Sai wani mutum ya zo ya samu Abdullahi dan Mas'ud ya ce da shi, akwai wani mai wa'azin turmi a kofar gari yana ba da labarin ayan nan ta cikin suratul dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, yace wannan ayar abinda ake nufi wani hayaki ne zai zo ya cire rayukan kafirai, su kuma muminai ya zama da tasirin da zai musu kawai bai wuce ɗan mura da za ta same su ba. Wato irin tatsuniyoyin nan na masu wa'azin turmi a dinga faɗar wasu abubuwa da ka alkarasa daga ina ka samu su, to ya ji a ƙofar gari wani yana ta irin wannan tatsuniyoyi, sai ya zo samu Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce ga shi abin da ya ji. Faƙala Abdullahi wajalata wa huwa ghadban, nan da nan Abdullahi ɗan Mas'ud ya tashi ya zauna a fusace ya ce, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ittaqullah man alima minkum shay'an falyaqul bima ya'lam wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Ichi mutane a ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, wanda yake da ilimi ya san wani abu to ya faɗi iya abin da ya sani, wanda bai sani ba kuma ya ce Allahu a'lam, Allah ne masani. Fa inna Allah azza wa jalla qala li nabiyyihi, domin Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabinsa yace, qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin, abinnan da nazo muku da shi na shari'a ba na buƙatar ku biya da kokobo a kansa, kuma wa ma ana min al-mutakallifin, ni ba na cikin masu matsawa kansu sai sun kawo abinda Allah bai ba su ba ko sun faɗa abinda Allah bai sanar da su ba. Sai ya ci gaba da gaya musu dalilin wannan aya ta cikin suratul dukhan, yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, lamma ra'a min an-nas idbara, lokacin da yaga mutane sun juya baya yana ta kiransu amma kullun suna kara nisanta sa, fa qala allahumma sab'un ka sab'i yusuf, ya Allah ka kama su da shekaru bakwai na fari kamar irin wanda suka samu mutanen annabi Yusuf, yace fa akhadathum sanatun hasat kull shay, Allah ya jefa musu farin da ya cinye komai, hatta akalul julud al mayyit, har sai da suka dinga cin fatar dabbobin da suka mutu suka zama mushi saboda yunwa. Fayanzuru ahaduhum ila as-sama'i fayaraha ka hay'ati ad-dukhan, saboda yunwa, yadda yunwa ta ci su, ɗayan su idan ya daga kai ya kalli sama sai ya dinga ganin sama din nan kamar hayaki, haka yake gani. To da suka shiga ta kware da gaske, shine suka turo Abu Sufyan da shine sarkin Makka, kusan sarauta a jahiliya kamar bauta ce, sai dai a ta sa sarki aiki, inda duk za a yi aiki a aike shi, in kasuwanci za a tattara kuɗin a bashi, ya je yi kasuwancin a ci riba a rarraba, shi ne aikinsa, amma bai isa ya tsora ya gici ya kara ya cika a tsallaka ba. Saboda haka da aka shiga bala'i aka ce ina sarki, ai sai ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a sasanta. to shi da ya garzo ya ce ya Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati Allah wa bi silati rahim ce ya ma'aikin Allah ya Muhammad afwan yace ya Muhammad saboda lokacin bai imani ba yace kai ka zo kana umar kana yin umarni ne da aiwa Allah biyayya ka ji yanzu ya yarda annabi yana umarni da ta'ati Allah wanda suna faɗa da shi ne akan wannan ce kana umarni da aiwa Allah biyayya a kuma sada zumunci wa inna qaumaka qad halak da kuma mutanenka ne yunwa tana halaka su tunda har ka zo da yi wa Allah da'a da sada zumunci ai ba za ka bar mutanenka haka su ga cikin wannan galabai fad'u Allah lahum roka musu Allah mana to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana labarin wannan a cikin suratul dukhan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون وأننا آيو يسنا مغانا حكمنا هلا تفرتتب وصورنا رانا تسمى ذات زود وانا هياكي مبين مبين شين إذا هياكي إلا شكي قمي سبود يوم يفشى الناس هذا عذاب الالف wannan haiki ya rufe mutane ya rufe idan mutane idanun mutane ba a ganin komai sai shi to wannan azaba ce mai radadi sai su shiga addu'a rabbana kashif 'anna al'azaba inna mu'minun ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba za mu imani anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin wana kuma abin da zai zama musu wa'azi bayan ga manzo ya zo musu yana ta karantar da su sun yadda akwai wani abu da zai zama musu wa'azi Allah ce inna kashifu al'azab qalilan ma dan yayi musu azabar kadan take ta nan duniya innakum a'iduna ku kuma za ku koma ku ci gaba da laifin da kuke Abdullahi dan Abbas yace afa yukshifu azab al-akhirah na'am in an fassara wannan ayar da cewa ranar lahira ne ana tsammanin akwai wata azaba ta lahira da za a yayi wa kafirai yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun ranar da za mu yi jin wato damka damka wacce take mai girma to a ranar ne muke ramuwar gayya ita ce ranar Badar Abdullahi dan Abbas ya ce fal baqshatu yawm Badar damkar da Allah ya wa kafirai ita ce ta ranar Badar wa qad madat ayatu dukhan ta kuma wannan aya ta hayaki ta riga ta wuce to kaga wannan shi ma yana baka irin hoton da dan adam yake ci hoton dan adam na cewa idan ni'ima ta same shi maimakon ya tuna Allah sai ya shiga kan garewa sai ya shiga yaki da ayoyin Allah izalahum makrun fi ayatin sai ka same su suna izgili suna makirci cikin ayoyin da su ake mutum da su ake tattaunawa ya za a hana karatun guri kaza ya za a hana ya abu kaza ya za a hana kaza ya hana a hana kaza to shi ne Allah ya ce qul illahu asra'u makra Allah ya fi su gaggawa wajen mayar musu da makircin su wajen mayar musu da martani gwargwadon irin abinda suke yi da makirci ya tabbata a cikin sahih al-bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sallar asuba tare da mutane bayan an dauke ruwan sama sai yake cewa hal tadruna madha qala rabbukum al-layla shin kun san me ubangijin ku ya faɗa daren jiya قالوا الله ورسوله اعلم سكتي الله da ma'aikinsa su suka sani قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر
نعم
yace abinda ubangiji ya faɗa a daren jiya yace an waye gari bayan ruwa bayan sama an yi ruwa mamaku yace to za a waye gari cikin bayina da wanda zai yi imani da ni da wanda zai kafirce ni fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب wanda zai ce an yi mana ruwa da rahmar ubangiji da falalarsa wanda shine yayi imani da ni shine kuma ya kafircewa tauraro domin suna jingina samun ruwa da tauraro in an sa tauraro kaza ya fito a samu ruwa in an rasa ruwa tauraro kaza ne ya hana su ruwa to wanda zai ce Allah ne ya mana ruwa da falalarsa da rahmarsa to wanda shi yayi imani da Allah shi ya kafirce mu wannan tauraro وأما من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فذلك فذاك كافر بمؤمن بالكوكب وأنكم زيتي أي من الواح shayar tauraro kaza da kaza da kaza, to wannan shine ya kafircewa Allah kuma ya yi imani da wannan tauraro. Allah maɗaukakin sarki ya ce qulillahu asra'u basra, ya ce lalle Allah shi ya fi gaggawa wajen mayar musu da martani a kan makircinsu. Wato Allah maɗaukakin sarki shine zai yi musu talala har su ambaci cewa babu wani abin da zai same su. Lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya zo ya kama su da wannan laifi da suka yi. Sannan kuma inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, manzanninmu waɗanda su ne mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya sanya tare da kowane ɗan adam, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ɗan adam baya furta wata magana kowace iri ce ta alkhairi ko ta sharri face a tare da shi akwai wanda yake sa ido kuma yake halarce ko da yaushe. Raqibun atid, yana sa ido kuma a halarce yake, baya rabuwa da shi, zai rubuta wannan abu. To suna nan suna rubuta abinda kuke yi, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, suna rubuta abinda kuke yi kuma suna sanadin duk abinda kuke yi, duka faɗin ku sun sani. Allah ya ci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum,
wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil funki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق, يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr, shine wanda yake gudanar da tafiyar ku akan tudu ko a cikin teku. Hatta idza kuntum fil fulki, har sai idan kun kasance cikin jiragen ruwa. Wajaraina bihim, jiragen ruwan nan kuma suka gudana da su. Birihin tayyibatin, da wata iska da take mai daɗi. Wa farihu biha, kuma suka yi farin ciki da wannan iska. Ja'at tarihun asifun, sai wata iska mai tsananin kadawa ta zo musu. Waja'ahumul mawdu min kulli makan, igiyar ruwa ta yi wa kansu daga kowane guri. Wa zannu annahum uhita bihim, su tabbatar da cewa ta ko ina bala'i ya kewaye su. Da'awu Allah mukhlisina lahu dinah, sai su shiga kiran Allah suna roƙon shi, suna masu tace addini, masu tsarkake addini ga Allah shi kadai. Da in anjaytana min hadhihi, suna cewa lalle idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'i, lanakunanna minash shakirin, lalle tabbaci hakika za mu zamo daga cikin masu godiya. Allah ce falamma anjahum, yayin da ya tserar da su. Idza hum yabghuna fil ardi bighayri haqq, sai ga su suna zalunci a doran ƙasa ba bisa gaskiya ba. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innama baghyukum ala anfusikum, mummunan sakamakon zalincin ku yana karewa ne akan ku. Mata'al hayati dunya, ku ji daɗi, daɗi na duniya ɗan kaɗan. Thumma ilaina marji'ukum, sannan zuwa gare mu ne makomar ku take. Fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sannan mu ba ku labarin abinda ku kasance su kike aikatawa. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fada mana cewa rayuwar dan adam gaba daya a hannunsa take, kuma shi yake gudanar da al'amuran sa, sawa'un atudu yake ko a cikin ruwa, a ko ina yake Allah madaukakin sarki shi yake kula da su, shi yake tafiyar da lamuran sa. Huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr, Allah ce shine wanda yake gudanar da ku, yake gudanar da tafiyar ku akan doran kasa da ko a cikin teku. A wannan aya Allah madaukakin sarki yana suranta ni'imar da zai yi wa dan adam ya tsame shi daga bala'i, yayin da ya shiga cikin matsuwa ya fitar da shi daga cikin wannan matsuwa din, amma maimakon ya gode wa Allah, maimakon ya zama mai biyar Allah, sai ya zama mai fada da addinin Allah, sai ya zama azzalimi, sai ya zama mugu. To shine yake bamu misali da waɗanda za su shiga cikin ruwa, a yayin da suke cikin ruwa din nan suna cikin jin daɗin tafiya a cikin jirgin ruwa, iska mai daɗi tana kaɗa su, suna farin ciki da yanayin da suke ciki, kwatsaha sai Allah maɗaukakin sarki ya juya yanayin, sai ya kawo wata iska wacce take mai tsananin kaɗawa, igiyar ruwa ta yi toroko ta kowane ɓangare, su sakankance lalle tabbas halaka ta zo, babu mafita ta ko'ina, sun fitar da rai, sai su koma ga Allah suna kiransa, su koma ga Allah suna addu'a da ikhlas, su manta da abin da suke faɗa Allah da shi, kamar yadda ce dalla man tad'una illa iyyah, sai ku manta da abin da kuke kira sai shi kadai, kuna yin alkawari la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, lalle tabbaci haƙiƙa ya ubangiji har idan ka kubutar da mu to za mu zamo daga cikin masu godiya. Allah madaukakin sarki yake ba mu wannan sura da wacce za mu iya kawo ta a ƙwaƙwalwar mu, matso da hoton a cikin ƙwaƙwalwar mu, mutane ne ga su nan sun tashi sun je sun shiga jirgin ruwa, hankalin su a kwance, suka shiga jirgin ruwa din nan, jirgin ruwa ya fara tafiya da su, iska mai daɗi tana kaɗawa, ana farin ciki, ana hira, ana dariya, ana ba wa juna labarin ruka, ana tuna inda za a je da me za a yi idan an je, da yaushe za a dawo in an je garin, yaushe za a bar garin, ana cikin wannan yanayi mai daɗi, kawai ta ƙaha sai abu ya jirkice, sai suka dinga jin wata iska mai ƙarfi tana kaɗawa, jirgin ruwa ya fara ainihin kaɗawa tambal-tambal, ya yi dama ya hagu, hankali kuma ya tashi, suka duba ta gaba ko ta baya babu matsera, a nan kuma sai zuciya ta koma ga fikirar ta farko, nan da nan sai aka manta dukkan wasu abubuwa da ake lautawa, sai kawai Allah ne ya zama a zuciyarsu shi kaɗai, an shiga matsuwa sai aka samu ikhlasi a lokacin, wanda yana nuna maka muhimmancin ikhlasi musamman ga wanda yake cikin matsuwa zai yi addu'a. Kun ga anan labarin kafirai ne Allah yake bayarwa, waɗanda da ɗaya ba su yi imani da wahdaniyarsa ba, suna bauta ma wani Allah, amma da suka shiga cikin matsuwa suka sanya ikhlasi a zuciyarsu sai Allah ya karɓa addu'arsu. Ashe wannan ba yana nuna muhimmancin ikhlasi? Idan har Allah zai karɓi addu'ar kafiri in yayi ikhlasi, ina ga mumini, ina ga mumini. Shi yasa ya zo a tsira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka, akwai wasu da suka shahara da gaba da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, Abdullah ibn Khattab, Abdullah ibn Abi Sarh, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, da wani Maqis ibn Buda'a, da kuma Ikrima ibn Abi Jahl, suna daga cikin waɗanda aka yi ta'arta da su, sun wahalar da musulmi. Don haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nasara aka karɓe garin Makka, sai suka ce ya kamata su san tayi in manzo Allah ya kama su ba zai musu da kyau ba. To yadda labarin yake, Ikrima ibn Abi Jahl sai ya je shiga jirgin ruwa, ya ce yadda zai gudu, ya shiga jirgin ruwa. Ana shiga jirgin ruwa an fara tafiya ba sai jirgin ruwa fara faɗa ba. Iska mai tsanani ta tashi. Igiyar ruwa ta fara kwasar jirgin ruwa za ta jefar da shi. Don haka sai waɗanda suke cikin jirgin ruwa ɗin duk mushrikai ne. Sai suka ce wa junansu, ya ahlas safina, i'lamu lan tanfa'akum alihatukum shay'an hahuna. Ku da cikin jirgin nan yau ba ku sani. Filata da Uzza ba abinda za su tilana muku. Kowa ya addu'a kuma a koma a roƙi Allah da Islam. To kaga wani abin shirkenci. Ikrima yana cikinsu ya gama yaƙe-yaƙensa da faɗace-faɗacensa. Faɗa da gaskiya. Ya shigo jirgin ruwa sai ya ji kuma wannan magana. Sai yake cewa idan dai ya kasance a cikin ruwa babu abinda zai tsirar da mutum sai ikhlas. To babu shakka a tudu ma ba abinda zai tsirar da mutum sai ikhlas. Idza lam yunji fil bahri illa al ikhlas fa innahu lan yunji fil barri ghayruhu. Sai yake cewa inna li ya rab inna li alayka ahadan in anta afaitani mimma ana fihi la'atiyanna muhammadan wala adha'anna yadi fi yadihi wala ajidannahu afuwan karima. Ya ce ya Ubangiji, har idan ka kubutar da ni daga cikin wannan balahirar da nake cikinta, to babu shakka zan zo ga Muhammadu in sanya hannuna a cikin tafin hannunsa, kuma lalle zan same shi mai afuwa mai rangwame mai taranci. Haka kuwa aka yi da suka kubuta da wannan addu'ar da suke, sai Allah ya karɓa addu'ar su. Da suka kubuta sai ya garzaya ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya samu hannunsa ya dora hannunsa a cikin tafin hannunsa ya yi kalmar shahada. Daga nan ya zama ɗaya daga cikin sahabban annabawa. Kaga Ikrima ɗan Abu Jahl, kaga wannan ita ce hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki bai gaggauto da azaba ya halaka kafiran ba gaba ɗaya. Ga ɗan Abu Jahl yau ya zama cikin musulmi, ya zama ɗaya daga cikin maradan musulmi. Duk yaƙe-yaƙen da aka yi kuma daga wannan lokacin har zuwa mutuwarsa da shi asali, duk futuhat da aka yi da Ikrima ibn Abi Jahl, ɗaya daga cikin kwamandoji ne wanda Khalid ibn Walid wanda suke dafa wa Khalid ibn Walid baya. To kaga ikhlasi shi ya kubutar da su. Ta nan ya fahimci lallai ashe duk abinda suke yi a baya shirme suke, duk wahalar da suka sha ta banza ce, ashe Allah maɗaukakin sarki ikhlasi ne ke su a bauta masa shi kadai, a kirawo shi shi kadai, kada a gwaba shi da wani abu. To wanda ya shiga matsuwa shi ya fi kowa kusa da a taimaka masa a karɓi addu'a, wanda yake cikin matsuwa. Shalika amma ne jibin mutarra idan da ahu ya ce fuso, wani ya zo gurin Muhammad ibn Dinar, Malik ibn Dinar, afuwa Malik ibn Dinar, ya ce da shi yana cikin matsuwa, na Allah ka taya ni da addu'a. Ya ce in ko kana cikin matsuwa kai ya fi cancanta ta yi addu'a, don Allah shi ne yujibul mudarra idza da'a, shi ne yake ansa ma wanda ya matsu lokacin da ya kirawo shi. Ma'ana yanzu kai kake cikin matsuwa, kai ne ka fi kusa da ansa addu'ar ka sama da ni da ba na cikin matsuwa. Don haka ne ka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi wasu mutanen da addu'ar su za ta faɗuwa, addu'ar uba da ƴaƴansa, addu'ar matafi yayin da yake cikin halin tafiya, addu'ar azzalimi yayin da aka zalunce shi. Malamai suka ce kaga matafi uba shi kansa wahalar da ya sha ta tarbiyyar ƴaƴansa da kula da su, nemo musu abinci, ya zamana ya cancanci a yansa addu'arsa. Matafi a ɗabi'a matafi yana tare da wahalhalu. Ku duba ko yanzu da hanyoyin wato tafiye-tafiye suka yi yawa, suka yi sauƙi, amma duk sanda aka ce za ka yi tafiya sai ka jin ba daɗi. Kana cikin mota kai, kana cikin jirgi da AC, amma wallahi sai ka ji gata. kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tafiya da cewa qit'atun min al-azab, wani yanki ne na azaba. Kaga wanda yake cikin halin tafiya yana cikin matsuwa, haka nan wanda aka zalunta yana kuka saboda zaluncin da aka yi masa, yana cikin matsuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan addu'o'in su ba sa faduwa haka nan abada, saboda cikin matsuwa su. Duk wanda ya shiga matsuwa zai kakkaba kowa daga zuciyarsa sai Allah, wannan ita ce fitira ta ɗan adam. In ka ga mutum ya fita daga wannan fitira ɗin, to babu shakka jagwalgwalewar lamarinsa ta yi tsanani. A ce mutum ya shiga matsatsi lokacin da ya kamata ya kusanci da Ubangiji, amma kuma sai ya gan ya zuwa ga wannan Allah ko ya kira wannan Allah. Shi ya sa malamanmu suke cewa mushrikan farko Allah ya ba su guzurin hankali, idan suka shiga bala'i sai su manta duk da wasu abubuwan bautar su da duk wasu da abubuwa da suke hadawa da Allah, sai su kira Allah shi kaɗai. Amma mu namu wato lokacin da aka shiga cikin bala'i ne ba wani lokaci shirka take motsawa, sai da lafiya-lafiya yana addu'o'insa na kirki na sunna, kuma ya shiga bala'i sai ka ji ya kira sunan shehu, sai a kira sunan waliyu, ya shiga wahala. Har ka ga wasu na tinƙaho wai da aka shiga bala'i su suka taimaka, wanda aljanu suna taimaka musu a nan. Wa ikwanuhum wa mudunuhum fil ghayyi thumma la yusirun, da Allah ya faɗa dan uwansu daga cikin aljanu, shaytanu na aljanu suna taimaka musu. Wanda yayi imani da irin wannan aqida ta cewa waliyi zai iya kubutar da shi in ya shiga bala'i, sai ya shiga bala'i ya kira wani Allah, sai ya samu kuma agajin wani, yaga hoton wani gashi nan ya zo da gemu da kaya farare, da ce ai waliyin da ka kira ni ne. Shaidanu suna iya taimaka musu da wannan. Ibn Taymiyyah yana wannan bayani a gurare da dama cikin littafansa, da ce kada ka karyata wannan in ya gaya maka. In dai har mutumin nan ya kafu cikin aqidar, aqidar nan ta yi masa kanta ya narke a cikinta, to lokacin da zai gaya maka kakkai in kaji. Ibn Taymiyyah yana faɗa mana yake cewa akwai wasu da suka zo suka same shi kai sai masa godiya, suka ce ya taimaka musu ya agaza musu, ya ce wani abu ya faru ni ban taɓa ganin ku ba, suka ce a ai kai ka lokacin, ya ce wani taimako na yi muku, suka ce wata rana muna cikin sahara buzurin mu ya yanki muka kuma bacci muka rasa ina za mu bi, hanya ta ɓace mana, kawai sai muka kira sunanka. Jahilai ne tauyawa suka kira sunan shi, suka ce sai muka ganka kai din nan ka zo ka kama hannunmu ka sa mu a kan hanya. Ya ce to ba ni ba ne, kaga irin mune da kake zato, ai mutum kuma kasuwa ta ƙara ƙarfi ke nan. Ya ce to da ban yi wasa ne, ba an ce ku riƙe waliyai ba, ya ce ba ni ba ne, ya ce wasu daga cikin shaidanu ne kokari suke ko dai su ɓatar da ku ko kuma su nuna soyayya gare ni, ce amma ni kun ga daga inan ba inda na ji. To waɗanda su ne ulama'ur rabbaniyu, malamai na Allah. Amma mu wani a wajenmu da aka zo aka gaya masa wannan ƙarya ne ma mutumin ya zo ya gaya masa, ya ce wai sun shiga jirgin sama, jirgin sama din nan ya fara rawa, suka ji alamar jirgin sama nan zai sun tumo ƙasa, ya ce suka kirawo Allah, suka kirawo Allah, babu abin da ya canza. Suka kirawo manzon Allah, ya ce babu abin da ya canza. Suka kira shi a tsadin, babu abin da ya canza. Ce sai da muka kira sunanka shi, sai da muka kira sunanka, ya ce sai muka ji jirgi ya yi nomad. Shehi sai gyara zama, ƙarya yake mata. Wannan ƙisa ce sananne da mutumin da ya ta faru a kansa da wanda ya zo da labarin sananne ne. Sai ya gyara zama, sai ce ai da man akwai wani mala'ika nomalu to sunan shi nomalu Allah ya sanya shi tare da bayin Allah dan fitowa ya fara fadar kissar a gurin tafsiri yace suwana sun yi tafiya mala'i ya taso suna jirgin sama suka kira duk wanda za su kirawo amma ba su samu nasara ba sai da suka kirawo dan Ubaydillah shi kenan shi to daga nan jirgi ya noma shi to dama akwai mala'ika domin shi aikin sa kenan to ya za ka hada wannan da irin su Ibn Taymiya yace ba mu bane yace ni ba inda na bari ina nan nan da ko gani ba inda naje shedano ne suke karfatar da saboda haka wanda ya shiga matsuwa shi yafi kusa da Allah shi yafi kamata ya kira Allah kafirai ma idan sun shiga cikin irin wannan matsuwa Allah suke kira kuma Allah yana ansa musu to shine yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr shine yake gudanar da tafiyar ku kan tudu da cikin teku akwai wata hadisi da suka zo rubutu sannan ba su inganta ba wanda suke haramta tafiya a cikin ruwa wannan ba su inganta ba
na'am
irin waɗannan ayoyi suna nuna maka cewa ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kada ku yi tafiya a cikin ruwa la tarkabul bahra wannan hadisi duk ba su inganta ba akwai wasu a cikin sunan Ad-Darqutni kuma da yayi bayanin da su inganta ba عبدالله المجلجي يا زياد عمر بن صلى الله عليه وسلم شيوا إنا كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث سيدنا أبي هريرة شي عبد الله المجلجي يا زياد عمر بن صلى الله عليه وسلم إنا كنا نركب البحر ai narkabu safinata fil bahr muna hawa jirgin ruwa saboda katauci da muke fita kaga manzo Allah bai masa inkari cewa yaya kuke hawa jirgin ruwa to shine Allah madaukakin sarki ce hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance a cikin jiragen ruwa al fulk yana zuwa mufradi yana zuwa a matsayin jam'i yana zuwa a matsayin muannas yana zuwa a matsayin muzakkar kalmar al fulk ita kadai anan za ku ga ya zo a matsayin jam'i al-fulk bi ma'ana as-sufur jiragen ruwa wajaraina bihi jiragen ruwan suka gudana da su a cikin ruwa birihin tayyibatin da wata iska mai daɗi ibnu abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa daga ubay ibn ka'ab yana cewa kullu shay'in fil qur'ani min ar-riyah fa hiya rahma وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب
نعم
yace duk inda kaga ar-riyahu a cikin alqur'ani to ta rahama ce duk inda kaga ar-rihu wato inda yazo da sigar jami to rahama ce inda yazo da siga ta mufradi to azaba ce to kaga anan ta zo da nan ne kawai aka samu wannan ka'ida kamar baka yi fatahu ba domin gashi anan hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi rihin tayyibah da ta zo mufradi kuma ba ta azaba ba rihi ce ta rahma shine malamai suke fadar hikimar da ta sa ar-riyah take zuwa bi ma'anar rahma war rih take zuwa bi ma'anar azab kamar yanda ibn al-qayyim ya fada a cikin badaiul fawaid ikata saba da'il fawaid haka nan yudi ya kawo a cikin littafin sa al-iska ce saboda iska iri ce kamanninta daban-daban ne amfaninta daban-daban ne ga dan adam idan iska ta taso sai wata iskar da za ta zo muqabilinta wacce za ta fuskanci wannan iskar mai tasowa ita ma sai ta taso to ita wannan ta biyu ko ta uku ko ta hudu da za su taso sai ya zama da sun karya wa junansu karfin da suke tattare da shi to a wannan lokacin sai su zama masu amfani ga dan adam masu amfani ga dabba masu amfani ga ainihin tsirrai saboda ba su zo da karfin da wato sun rage wa junansu karfi ta yadda ba za su cutar da dan adam ba, za su cutar da dabba ba, ba za su cutar da tsirrai ba. Amma iska ta azaba sai ta taso kwaya ɗaya ce, alƙibla ɗaya ta sa gaba, saboda haka za ta zo da ƙarfinta, babu wata iskar da za ta fuskanci ta bare ta rage mata ƙarfi. To a wannan lokacin sai ta yi irin abin da duk Allah ya umarce ta ta yi. Ta yi kisan da Allah ya umarce ta yi kisa, ta barna ta dukiyar da Allah ya umarce ta barna. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba mu labarin iskar da ya tura wa Adama, cewa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqib, haka sai ya sifanta ta da al-aqib. Muka aika musu da iska wacce take bakarara, bakararar iska wacce babu alheri, babu ruwa, babu amfani a tare da ita. Shi to amma anan zamu ga rih ta zo da mufradi, kuma tana nufin iska wacce take mai tarahama, iska mai daɗi. Yace wannan kuma saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, dalili ne wanda yake da alaƙa da balagar Al-Qur'ani, saboda a samu muƙabala, abinda malaman lugha suke malaman balaga suke kira muƙabala. A can gaba an faɗi iska ta azaba, an kawo ta da sigar mufradi, inda Allah ya ce ja'at harihun 'asif. To dan a samu muƙabala nan a faɗi mufradi, nan ma a faɗi mufradi, kada can a faɗi jam'i, nan a zo a faɗi mufradi. Ga wanda yake ɗanɗanan balaga da salo da iya magana da azancin magana na Larabci, zai fi jin daɗi idan ya zo rih rih, rihun tayyiba, rihun 'asif. To lokacin kuma da ake muƙabala, akan iya zuwa da abin da in da shi kaɗai za a zo da shi, ba zai zo a haka ba. Yanzu kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya kawo maganar makru, ya ce idza lahum makrun fi ayatina, sai ya ce qulillahu asra'u makra. Kaga an kawo maganar makirkin su, sai aka kawo kuma na Ubangiji, domin na Ubangiji muƙabilin nasu ne. Amma haka nan kawai ba za ka sifanta Ubangiji da makirci, ba za ka ce Ubangiji makiri ba. Amma idan a gurin muƙabala ne wani ya yi makirci, shi kuma ya fuskanci nasu makirci da makirci irin wannan, wa makaru makaran wa makarna makar, sun yi nasu makircin, mun yi namu makircin, wa makaru wa makaran Allah, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kaga duk wannan muqabala ce. Muqabala ana iya zuwa da abinda ba za a zo da shi ba, idan shi kadai za a ambata, ba tare da an ambaci wani abin da yake fuskantar sa ba. To sannan ma'ana kuma ta biyu, ko dalili na biyu wanda yasa rihu ta zo a nan mufradi, shine rahabar a nan ba za ta samu ba idan ya zama da iskokin da yawa. Domin gudanar jirgi yana gudana ne da iska guda ɗaya da take faɗa shi zuwa ga inda ya nufa. Idan ya kasance akwai iska da za ta kullo mata ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya, haka ga abin ba zai yiwu ba, sai a samu rikici. To don kada a samu wannan rikicin, a samu halaka, shi ne sai Allah maɗaukakin sarki sai yake gudanar da su da iska guda ɗaya, wacce take fuskantar wata mafuska guda ɗaya, to wata manufa guda ɗaya. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi ifradin rihi a cikin wannan aya. To amma duk da haka sai Allah ya sifanta ta, ba a bar ta haka ba, don kada waccan ka'ida ta zo ta zama maka matsala. Sai aka ce bi rihin, sai aka ce tayyibat, don kada ka zaci ta azaba ce. Ce ja'at tarihun asifun, sai wata iska mai tsanani ta zo, wa ja'ahumul mawtu min kulli makan, wato igiyar ruwa ta zo musu ta kowane ɓangare. Wa zannu, a nan bi ma'ana al-yaqin, wa zannu annahum uhita bihim, suka tabbatar, suka sakantance cewa an gama zagaye su, ma'ana bala'i ya riga ya gama haɗawa ta ko'ina. Da'aw Allah mukhlisina, suka kira Allah suna masu ƙarfafa bauta gare shi. Da in anjaytana min hadhihi, ya Ubangiji, idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'i, lanakunanna minash shakirina, lalle za mu kasance cikin masu godiya ga Allah. Falamma anjahum, Allah ce yayin da ya tsirar da su, ya karɓi addu'arsu da cewa ba musulmi ba ne, amma kasancewar sun yi ikhlasi, Allah ya karɓi addu'arsu. Allah ce idza hum yabghuna fil ardi bighayri haqq, sai ga su suna zalunci a doren ƙasa ba bisa gaskiya ba, maimakon su zama masu cika alkawari kamar shine Allah yake cewa ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum, ya ku mutane ku sani sakamakon zaluncin ku akan ku zai kare. Innama baghyukum, baghyukum mubtada ne, ala anfusikum shine khabar, a bisa wani irabi, a wani irabi innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya, idan an karanta mata'u da rafi, da rafi kamar da yake a wasu qira'o'i, a qira'ar da muke qira'ar hafs mata'ul hayatid dunya, kun kai masa nasba zai zama ala anfusikum shine khabar, innama baghyukum ala anfusikum ai ba'dukum ala ba'd, kuna yin zalunci ne sashin ku akan sashi, sashin ku shi yake dandanar zaluncin sashi. Manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, kamar yadda Tirmidhi ya rawaito hadisin Abu Bakr, hadisi ne sahihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana shamin dandin shidaru min an yu'ajjila Allahu uqubatahu fi dunya ma'a ma yudakhiruhu ma yudakhiru Allahu li sahibihi fi al-akhirati min al-badi wa qati'ati ar-rahim. Babu wani zunubi wanda yake Allah madaukakin sarki yana gaggauto, yana gaggauto da ukubarsa a nan duniya, tare da irin abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mai wannan laifi na ukuba a ranar gobe kiyama, kamar zalunci, kamar yanke zumunci. Wannan zunubi ne da Allah madaukakin sarki yake gaggauto da ukubarsa tun a nan duniya. Allah ce mata'ul hayatid dunya, ai tatamatta'u da mata'ul hayatid dunya, kuna jin daɗi, daɗi, jin daɗi na nan duniya, duniya wacce ba ta takara ta karya ba, wacce ba ta a bakin komai, kamar yadda Allah zai zo ya mana bayaninta ya ba mu misalinta, yace thumma ilaina marji'ukum, sannan kuma makomarku zuwa gare mu take, wa nunabbi'ukum, mu ba ku labari ba kuntum ta'maluna, da abinda suka kasance kuna aikatawa. Allah sai ya ci gaba da misalta musu duniyar wadda ita ce take jansu suna fadarewa aiki hanyar Allah, suna fada da gaskiya. Allah ce innama mathalul hayati,
innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhalaq bihi nabatul ardh, فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
Allah madaukakin sarki yace innama mathalul hayatid dunya, lalle kadai misalin rayuwa ta duniya, kama in anzalnahu minas samai, kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga girgije, fakhtalaqa bihi nabatul ardi, wanda tsirran kasa suka cakudu da shi, mimma ya'kulun nasu wal an'am, daga abinda mutane da dabbobi suke ci, حتى إذا أخذت الأرض زخرفها, أرسلوا كتند كسا تأوكي قوتا وزينت تيأدو تيصلي تزم أبن بن شعوة, وظن أهلها أنهم قادرون عليها, ما أبو تنتع سكتبتر وسكسكن كنشيشي وسوما سئيكو لأكنتا, masu mulki ne gare ta, masu iko ne akan ci moriyarta. Ataha amruna, sai al'amarinmu ya zo mata, lailan aw naharan, dare ko yini. Faja'alnaha hasidan, sai muka sanya ta a girbe, muka mayar da ita a girbe, ka an lam tazna bil amsi, kamar ajiya ba a taɓa yin ta ba. Kazalika nufassilu ayati liqawmin yatafakkarun, haka muke bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke tunani. Allah maɗaukakin sarki a wannan aya da wasu ayoyin da suka yi kama da ita, Allah yana labarta mana, yana misalta mana yadda wannan duniya take. Misalin wannan duniya, Allah ya ba mu labarin ta anan, ya kwatanta mana ita da ƙasa da gona, wacce Allah maɗaukakin sarki zai saukarwa da ruwa mamaku da fitar da tsirrai iri iri, wanda dabba za ta ci da wanda ɗan adam zai ci. Ƙasan nan ta yi kyau, ta yi yabanya, ta yi kore shar, ta zama abin sha'awa ga wanda duk zai kalle ta ta fuskar yanayin da take, wato koriya shar, da ta fuskar irin ni'imar da take cikinta na abinci da kayan daɗi da arziki. Shi mai gonar zai ji daɗi, zai yi ta farin ciki, yana bishara cewa bana an samu ruwa, bana shuka ta yi kyau, yana tunanin gurace-gurancensa da abinda zai samu. Da kai wanda za ka kalle ka, ko dai ka kalle ka yanayin irin yadda halittar take, ka sanya maka wata nutsuwa da jin daɗi a zuciya, ko kuma a'a ganin inda duk ko'ina amfanin gona ya yi kyau, amfanin noma ya yi kyau, ka yi tsammanin cewa ba za a yi tsadar abinci ba bana, za a samu abinci, za a yi kaza, za a yi kaza. Ka ɗau ƙawa, duk waɗanda suke masu morarta su tabbatar da cewa za su mori wannan gona, za su mori wannan shuka. Shi ne hatta idan aka zata al'arzu zukhrufaha, lokacin da ƙasar nan za ta ɗauki ƙawarta, ta baka sha'awa, wa zayyanat, ta yi ado da irin kalarta koriya shar, da wasu furanni masu ɗaukar ido. To a wannan lokaci, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, masu ita za su tabbatar da cewa lalle su masu iko ne a kan cin moriyar wannan abu, wannan gona. Ataha amruna lailan aw naharan, lokacin Allah maɗaukakin sarki sai ya turo da al'amarinsa, sai ya turo da azabarsa da daddare ko da rana. Faja'alnaha hasidan, mu sanya ta ta zama kamar an girbe ta, ta bushe ƙayau. Allah ya aiko mata da iska ko tsawa, ko ya aiko da wasu ƙwari waɗanda duk za su cinye wannan amfanin gona. Shi ne amruna ɗin da Allah yake, ya zo da daddare ko ya zo da rana, sanda Allah ya ga damar ya kawo shi. Faja'alnaha hasidan, mu sanya ta kamar wacce aka girbe, ta zama ta bushe bayan da ba ta da ban sha'awa, koriya shar, ka an lam tazna bil amsi, kamar jiya babu ita, kamar jiya babu ita. To wannan ita ce misalin duniya da gaggawar da take wajen gushewa. Ga ta za su danta, mutum yana cikinta, yana kolewa, yana kai kawo yadda yake so, lokaci ɗaya sai ta juye masa, ko kuma lokaci ɗaya sai a neme shi a gaba shi. Wannan jin daɗin da wannan abin da wannan mamlaka duk gaba ɗaya babu ita. To haka Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ba da labarin yadda duniya take. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Cikin suratul kahfi haka Allah maɗaukakin sarki ya suranta duniya, shi ka gaya musu misalin duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama, bayan abin nan tsirrai suka cakuɗu da shi, amma rana tsaka sai ya wayi gari hashiman, bushasshen karmani, bushasshen ciyawa, tazruhu riya, iska na ɗaukar tana yawo da ita sama. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah ne iko ne a bisa dukkan komai. a suratul zumar thumma tahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu khutama inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Daga baya ya kashi ya koma ya zama fatsafati, daga baya kuma ya rigiddige a tattake shi, to haka duniya take. كمثل زيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كما رما ما قوني نروى بيسه وككسا يفتد لأن نفت من جبا ومن رما وفي شعوة ألوك تشيئة سيئة فعلة شنزة كلا وقوما فتفت ألوك تشيئة كما سيئة بوشي ألوك تشيئة سيئة رجد جي تهفى دولية تكي ثور بوشي و. إن شاء الله a karatunmu gobe bi'iznillah za mu yi bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya musulta duniya, da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musulta wannan duniya, da kuma abinda ake kira zuhudu, zuhudun duniya.